This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Amurka yake sauraro kan mita 13, mita 19, 25.31 da kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niyya. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauraron abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatan yini lafiya. A bayan labaran duniya muna tafi da ƙarin haske kan tsiyaya da kuma bindigar gas na sinadarin chlorine da ya kashe mutane da dama da asubahin yau a garin Jos. Haka kuma akwai mu tafi da shirin mu tattauna. To amma ku fara da jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka da kasar Kenya suna hada kai dangane da yaki da ta'addanci da yake magana yau a sabara taro da manema labarai na hadin gwiwa da shugaban na Kenya Uhuru Kenyatta. Shugaba Obama ya ce Amurka da Kenya suna aiki tare sosai dangane da matakan yaki da ta'addanci musamman yadda suke tunkarar kungiyar Al-Shabab. Hakanan shugaba Obama ya gode wa Kenya saboda samar da muhalli ga yan gudun hijira daga kasar Somalia waɗanda fadace-fadacen da ake a can ta raba su da muhallansu. Shugaba Obama ya ce Kenya tana da yan jarida waɗanda suka san aikinsu, mataki da ya ce yana taimakawa ƙasa ta zama mai ƙarfin gaske. Mr. Obama ya ce Amurka tana aiki da Kenya domin tunkarar barazana ga cigabanta. Ya kuma yaba shugaban na Kenya bisa ƙudurinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma ƙara ganin ana gudanar da ayyukan gwamnati ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba. A nasa ɓangaren shugaban Kenya ya ce Amurka da Kenya suna da muradu da al'adu iri ɗaya a fannoni daban-daban. Ya ce Kenya tana ƙara zurfafa salon mulkin demokradiyya yayin kuma take yaƙi da ta'addanci. Jiragen yakin Turkiya sun kai farmaki kan sansanonin mayakan ISIS a Syria. Sojojin kasar na ƙasa kuma suka farwa ƴan tawayen Kurdawa da aka fi sani da PKK a arewacin Iraki cikin daren jiya. Jami'an Turkiya suka ce sun kai waɗannan hare-haren ne da nufin ƙirƙiro da yankin da aka hana aikin soja cikin sa a arewacin Syria mai faɗin gaske. Da yake magana da manema labarai a Ankara, Prime Minister kasar Ahmed Davutoglu ya ce matakan tsaro da gwamnatin kasar ta ɗauka za su ɗore har sai kasar ta gamsu da kawar da duk barazana da take hangowa a yanzu. Wasu majiyoyi kusa da ƙungiyar ta PKK sun ce da wannan sabon hari da jiragen yakin Turkiya suka kai kan muradun ƙungiyar yarjejeniyar zaman lafiya da aka ƙulla da kasar a shekara ta 2013 yanzu ya daina aiki. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rundunar haɗin gwiwa da take fafata da ƴan tawaye a Yemen ƙarƙashin jagorancin Saudiya ta ba da sanarwar za ta fara tsagaita wuta na kwanaki biyar saboda a samu sukunin aikin jinƙai. Shirin zai fara aiki ne da ƙarfe 12 saura minti 1 na daren Lahadi. Jinkiri na matakin sojin an ɗauke shi ne bisa buƙatar da shugaban ƙasar da ke gudun hijira Abdurrabbu Mansur Hadi ya gabatar, wato kamar yadda kafofin yaɗa labarai na ƙasar Saudiya suka yayata. Hadi wanda yake ya gudu zuwa Riyadh a farkon wannan shekara ya aike wa Sarki Salman da takarda ranar Juma'a inda ya buƙaci tsaikon saboda a samu sukunin gudanar da ayyukan jinƙai sosai a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Duk da haka rundunar sojin haɗin gwiwar ta ce tana da ikon ta mai da martani ga duk wata takala ko kutsen soja daga ɓangaren ƴan tawayen Houthi. Kimanin baƙin haure 800 da aka ceto daga jiragen ruwa yayin da suke ƙoƙarin ratsa tekun Baharum ko Abiyar akan wato an kai su tashar ruwan Palermo da ke yankin Sicily a ƙasar Italiya. Galibin baƙin hauren sun fito ne daga ƙasashen Sudan da Eritrea da Siriya. Yau asabar ne wani jirgin ruwan ƙasar Norway wanda yana daga cikin jerin jiragen ruwan haɗin gwiwa na tarayyar Turai waɗanda suke sintiri domin aikin ceto a tekun ta ya kai su wannan tasha. Akwai mata da yara da yawa a cikinsu, duk an ba su jakukkuna da suke ɗauke da abinci da kuma na sha yayin da suka yi layi domin tantance su da kuma auna lafiyarsu a tashar jiragen ruwan. wani rukuni na bakin hauren an kai su tashar jiragen ruwa dake gari da ake kira Pozzallo a cikin wani jirgin ruwa na kasar Island.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen wasan murya Amurka. Hukumomi a jihar Plateau sun tabbatar da cewa sinadarin chlorine da ake tacewa da shi shine tsiyaye bindiga ya kashe mutane da dama tare da tura wasu fiye da 100 zuwa asibiti daga matatan ruwa ta Lamingo dake kusa da unguwar Dogon Karfe. Wakilin mu Zainab Babaji tana tafi da karin haske.
Kakakin gwamnatin jihar Plateau Emmanuel Nanle ya tabbatar min da aukuwar lamarin inda yace tuni gwamnatin jihar Simon Lalon ya bada umarnin canza wasu tsofaffin kayayyaki dake matatan ruwan.
Akwai wata bututu ne na wata gas wanda ake kiranta chlorine wanda ake amfani da shi domin sarkake ruwa na sha. To ita ce dama ta so mai yoyewa a tsaye bindiga. To mutanen da suke zaune a kewaye da wurin suka shaka iska. Wasu guda kaman 100 da bi aka kai su asibiti domin a samu a ga an magance shi, mutane takwas kuma sun rasa rayukansu.
Wani mataki ne gwamnatin ku ta dauka tunda wato aka samu wannan fashewa?
To shi gwamnati ma baya gari. Kuma matakin da ya bayar ya kira ita farm set na water resources da GM din water board. So wayannan bututun suna da kwanakin da ya kamata bayan su a ce an yi kokari an tantance su. So yanzu ya fa a je a duba dukkan wanda suke yoyo da sauran su kuma wanda ba mamaki za su riga sun yi fasa. Ayi kokari an tantance su don kar a sake samun irin wannan matsala.
Yayin da na garzaya asibitin Plateau kuwa na tarar da waɗanda suka samu hatsarin cikin yanayi mai tsanani inda aka sa musu iskan oxygen ta hanci kuma ba sa iya magana. Na tattauna da wasu su da na tarar yanayin nasu na da sauki.
Sana da sun take mu. Ni jiya ina bacci da na juye so ina ga idanuna ya rufu sai na tashi nace zan bude kofa. Kafin bude kofar na fadi ya kai hudu jiya sai na fita kompo na mutane suna kuka bara ya ga abu ba.
To amma yanzu ya kike ji?
Da sauki ma yanzu.
Christiana Paul na farka da dare karatu ne shine sai na ji warin a daki. Farin na gan kaman jig ne ya zuba a toilet. Na ji na duba sai na gan ba jig ba. Sai daga bude window sai na ga abin ya shiga da karfi. Sannan mun fita muna neman hanyar da zamu samu mu bar wurin. So sai mun kama dayan hanyar ta hanyar water board din sai mun ga abin ya yi karfi a wurin. Karfi mu ya zai dan kasa hanya. Wasu sun taya mu a mota mun dauka mu asibiti.
To amma yanzu ya kike ji me yake damun ki?
Kirjina ne da na ciwo da makangaro makogoro na sai na jin weakness a jiki.
A cewar jami'in da ke kula da sashen bada agajin gaggawa na asibitin Plateau Tonji Bala sun sallami wasu da dama sai dai suna bukatar iskan oxygen ne da zai taimaka wajen farfado da waɗanda suka jikkata.
Suna samun sauki. Already yanzu wanda za kai su gado kaman guda biyu ne wanda likitoci sun zo an admit nasu akan gado mutane biyu ne kawai. Amma muna da sauran 13 da suna tare a asibiti yanzu. Dukansu suna samun sauki. Ina gan ba za a iya admit nasu ba because sun samu sauki.
To amma akwai waɗansu bukatun da kuke da shi ne tunda dai idan aka kawo irin waɗannan kila kayan aiki wanda za a kawo muku na gaggawa?
Of course muna so sosai. Muna so kaman su ruwa da za a sa musu da kuma su allurai da za a yi musu da su safan hannu. To iska ne muna karanci su.
Da na ji harabar matatan ruwan kuwa na tarar da kofar a garke sai masu gari kalilan da na tarar kuma har lokacin da na bar wurin iskan da ke kadawa tana dauke da sinadarin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab, masu sauraro ga Ibrahim Kalmasi.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da saki saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fagen shirin daga gogan naku El Hikaya kan yadda takaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya gana da Shugaba Obama ziyarar aiki Amurka kan batutuwan da suka shafi tattalin arziki da yaki da Boko Haram. Buhari wanda tuni ya komo gida ya ce sai zuwa Satumba zai nada ministoci da nuna yaki da cin hanci zai awan gaba da ko dan APC ne da aka samu da laifi. Jigon APC Isiaku Ibrahim ya nuna murna.
Wallahi nayi ji dadin jaddada fadin gaskiya akan abin da ya yarda shi.
Yan ta'adda sun saki tada bama bama ya tashoshi biyu a Gombe da ya kawo asarar kimanin rayuka 30. Wannan ya zo ne daidai lokacin da babban hausan sojin Najeriya Manjo General Buratai ya ya takin yaki da ta'addancin zuwa zaman lafiya dole.
APC to slide Nigeria into one party system.
Ba za mu bari APC ta mayar da Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya ba, inji Metu na PDP da yake sukar rikon kwarar Amina Zakariya hukumar zabe. Take dan APC injiniya Hassan Iraduwa yayi martani.
PDP ta tsorata saboda kayan da ta sha da baya.
Yayin da EFCC ta gayyaci Toyin Saraki da Zainab Dakin Gari kan tuhumar barakala, katagun kuma an yi jana'izar tsohon sakataren gwamnatin tarayya ne Aminu Sale, wanda ya rasu yana mai shekaru 87. Nasiru Adamu Yali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America.
Lallai fa, to yanzu zamu kada zauren mu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na kanan dabu, inda wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari ke jagorantar wata tattaunawa kan sha'anin tsaro da zaman lafiya da kuma rawar da ya kamata kowa ya taka. Yau Mahmud zai dora ne daga inda yake komawa ga Muhammad Mustafa.
Mu koma kan demokradiyya da ke magana. Matsalar da muke in ka duba gidaya da ake 2006 ya nuna mana cewa matasan kasar nan kullun abinda ba tuke da in the increase yawan population na yawan jama'a matasa kullun karuwa yake. Now ka duba tsarin mu, wannan road map muke da shi, wannan strategic plan ake da shi, a ce nan da shekara 10 mun yi tsari matasan da za su haifa, ana tsaran a duk shekara za a haifa matasa miliyan kaza. Wannan tsari ake wanda suka gama primary sun kasa tafiya secondary, wani tsari ake wanda suka gama secondary sun kasa tafiya jami'a, wani tsari ake wanda suka gama jami'a ba aikin yi sun fito biladi banda su politakani banda su colleges of education, wani tsari ke musu ne yadda zaka accommodate na ba a ce kowa sai ka gwamnati ba shi aikin yi ba. Amma in ka duba tsari na tattalin arziki na duniya, ai dogaro da kai yanzu ake encouraging self reliance, ka dogara da kanka. Wani tsari muka shigo da Allah ya bamu kasar noma, kasar da komai ka shuka ta tashi. Amma me wannan tsari aka ga su kansu manoman da suke noman ma daga abin takin ma da za a ba su babu, wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, idan ka duba yanzu saboda zaman banza da zaman kashe wando na matasan mu a layuka, in ka je da safe yanzu aka ga matasa a zazzaune ana ta hira daga wancan inuwa zuwa wannan inuwa, wannan yasa idan aka zo musu da tsatsauran ra'ayi a guje za a tsira yanzu.
To amma maganar da muke Mustafa shine matasan nan su suke jerin gwano, ake yawo da su na campaign as dafe madafin iko. Kuma demokradiyyar nan an ce ana yin ta ne saboda an zaɓi mutumin da zai wakilce ni ko ya shugabance ni a wani mataki na gwamnati kuma ya yi min abin da nake so. Ya aka yi su kwalliya ba ta biya musu kuɗin sabulu ne, me ye na yi zai ki sada?
Domin su 'yan siyasan ba su sa Allah a kansu a zuciyar, kullum su suke su yi amfani da wannan matasan. Ƙalilan ne da ba za mu yi jama'u ba. Kalili ne daga matasa, ai ma 'yan siyasa suke da kishin matasa, suke su tallafa matasa. Amma majority da 'yan siyasa, akwai wani dan matashi da muke hira, mun yi wani aiki wani a 2007 wani bita da muka yi targeting din matasa marasa aikin da ake amfani da su irin wannan. Wani daga cikinsu yake gaya mana ce akwai dan majalisar ba zan faɗi ƙaramin hukuma da aka ba su kujerar maka. Sai ya zo yake ce matashin kai me zaka je kai aiki haji, in ka tafi wa zai mana campaign, suwa za su dafe mana baya suwa? Yace anan sai kamar wani hijabi iyaye muke ko ashe mu nan da aikin mu kawai mu sadaukar da rayukan mu da sauran su, an kashe muku zo ku ba da gwon shinkafa 2,500 ba mu ƙara ganin ku ba. Yace daga ranar yake ya bar haka wannan banga da sauran su. Sai da haka a kulliyomi matasan kiran da muke musu shine idan dan siyasa izo ya kawo maka kayan aiki, adduna da wukake da kayan shasha yace ka je kai abin nan ka gaya ka tambaye shi, ya kawo kanin sa ko kanin matarsa ko dan uwansa ko ku zo ku shiga ku je ku ko dan sa na cikin sa ku je ku yi da shi. Wannan matasa alhamdulillah matasa sun fara dawowa, domin irin campaign da muke da jihar Kano, in ka duba wannan zabe na 2015 da aka yi matasa irin da ake amfani da su ya ragu da kashi kusan 75. In ka duba ke sake sai da aka samu na amfani da matasa da can da nan, ƙanana ƙananan abubuwa ne ba kamar da ba da zaka ga matasan nan an kawo. Kuma abun bakin ciki idan an kawo matasan nan a yayi a lokacin zabe, zaka ga cewa idan wanda aka yi walahani sune victims,
sune perpetrators wanda aka aka mai lahani ya rinsu nan wasu kafa daya wani ido daya wani hannu daya da sauransu so matasan muke kira gare su da su tashi su bude idan su su gane cewa rayuwar su ta ta'allaka ga kansu da irin tsarin da suke kansu kawai wani ya amfani da su ya bata rayuwar su yasa su a cikin wani yanayi kuma demokradiyyar nan duk mutumin da za ku mara baya ku zauna da shi ku yi jinya me wannan agenda yake da shi don taimaka rayuwar matasa wannan tsari ya zo da shi
to kafin na koma ga captain na ga kaman barista tana so ta ce wani abu
wannan maganar matasan da aka yi ne sai ya tuna min wani wani abin da ya bani mamaki da naje zan yi zabe dan ni amma ni ina I'm a very curious person ina da duk inda naje ina da lura kuma ina sai na kalli guri na yi dan binciken da zan iya yi to da naje ni a wurin mazabata gaskiya ni kafin ma zan iya cewa tunda da naje na verification na tafi wanda na gani da tijai bas kai su 20 ba duk gurin gabaki daya mata mun kai mun fi mu 300 a gurin amma duk gurin gabaki daya matasa ne to haka sai naje irin ina ta tambaye sai nake tambayan wani sai nake ce mishi kun zo za ku yi zabe mu dai abin nan ina fata kuna yin addu'ar canjin alheri sai ya ce mun ai ni kawai ni zabe zan ce to ba za ka zaba wallahi mu canji zamu zaba zan ce to canji za ku zan ce me sai za ku zaba canji menene reason din ku akwai wani
dalili
a'a za su za a yi karatu kyauta ne ko kuma a'a ni dai je a radio naji da yan APC suna campaign an ce idan sun ci za a dinga bawa matasa 2500 a wata wanda ba shi da aiki ne sai nace da gaske sai yace sai nake tambaya sai aka ce sun fada ka a campaign sai nace to amma kuwa this is very good thing you know din shi da nace wannan abu ne wanda yake muhimmi ni sai yanda kowa yana da yanda yake daukan abin amma ni da ya fada sai abin sai ban dauke shi da wasa ba because really shi akan kansa kuma na tabbata inda zan bu gurin fiye da rabin gurin za su fada min dalilin da yasa suka yi zabe kenan kuma in har akwai abin da za su zaba ga abin da za su zaba ga dalilin da yasa za su zaba to ni kuma ni a nawa tunani sai nake sai na ce to in har aka ne za ku sai sa ku zaba Allah isa akan wannan 2500 din da za a ba ku Allah isa sama muku abin yin da za ku dinga samun 50,000 duk wata za ku za a yi ba wannan dai kawai is just by the way example da nai da kuma irin expectation din da mutane suke da shi mutane kowa ya gaji kuma ana son a ga an samu canjin amma canjin da ake expecting za a samu ake gani ake nema kai a gani ba wani abu ba saboda abin ya bani mamaki sosai yanda ya fara kuma banji ban ni ban ma sani ba duk yanda nake jin abubuwa ban ma sani sai a bage shi naji
za mu koma ga Captain Abdullahi Marabus shugaban kasa ran da aka rantsar da shi sai yace ya bada umarni a canza matsugunin abin da kuke cewa command and control center ta koma birnin Maiduguri inda nan ne fiye da shekara 5 yanzu ake fuskantar kalubalen tsaro da yabo na kowanne bangare a Najeriya nan makon nan da wuce sai muka ji cewa je ne ma nake karantawa chief of army staff ko chief of defense staff ne na manta dai yana cewa intelligence abin da suke cewa bayanan sirri irin nasu ya nuna musu cewa mutan tsagerin na Niger Delta sun ce za su koma creeks za su dawo da tarzomar su yayin da gwamnati matakin gwamnati na ganin cewa lardin arewa maso gabas shine yanzu yafi shan wahala ta fuskar kalubalen tsaro to gashi kuma bayanan suke fitowa daga bakin da baya ƙarya domin chief of defense staff ne su ne masu kula da tsaron kasar wai kana ganin matakin da shugaban kasa ya dauka na bada wancan umarni gaba ɗaya kowa da kowa ya koma dakarin tsaron nan shugabannin su koma birnin Maiduguri nan aga cewa arewa maso gabas ta zauna lafiya kamar yadda take da ya dace musamman ta la'akari da wannan bayanan da ake samu na cewa na baya cewa ɗan Niger Delta su ma sun motso
kamar yadda shi shugaban kasa ya bada umarni cewar jami'an soji gabaki ɗaya ko manyan gaba ɗaya su koma Maiduguri wannan lalle hikima ce mai girman gaske na farko watakila a lokacin da suke Abuja cikin kusa da iyalansu gidajensu
offices dinsu da suke jin dadi a lokacin ga kuma wasu damammaki da ake ta samu na sama da misali an ware million kaza an ware billions kaza an yi kaza an yi kaza an ware saboda su aje ayi wannan yaki din to kaga idan mutum yana zaune a gidansa kuma yana samun irin waɗannan abubuwan hakikanin gaskiya ta yi ba zai dauki abin da muhimmanci ba amma idan aka tura shi asalin inda abin yake faruwa yaje zauna to gaskiya akwai canjin yanayi
haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zaman rabatsa yau dattawan da za su yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Danjuma Adamu da ke majami'ar Ikwa a birnin Kano wanda zai gabatar mana da kashi na biyu na jawabinsa da kuma Amira Rabi'atu Sufyan Ahmad shugabar kungiyar musulunci ta tallafa ma marayu da sauran marasa galihu da ke garin Kaduna ga Rabaran Danjuma Adamu
kamar irin rigingimu da ake samu tsakanin Fulani da waɗansu kabilu a cikin arewacin Najeriya kiran da zan yi a gare su idan an bata Fulani ba za su dauki mataki na hukuma idan waɗannan kabila an bata musu ba za su dauki mataki na hukuma mu sani dukan mu halitta ce ta Allah Allah ya halicce mu yana kaunar mu yana son mu kuma yayi mu sai yadda ko mu zauna a Najeriya ma arewa to idan Allah ya ajiye ni da kowanne mutum a cikin arewacin Najeriya taya wani mutum zai ce a'a wannan zaman shi ina ganin bai dace ba kaga kamar yana yaki shirin Allah kenan Allah ya ajiye mu a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu. Da haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin At-Taura ta Musa cewa kada kai kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai dau hukunci akan masu kisan kai. Da haka yana kira gare mu. Kirsa da musulmi da sauran kabilai Fulani da sauran mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita daga ƙarshe duka ina so in ja hankalin mu ga zancen ita kanta hukuma idan magana ta zo gare ta irin wannan su tsaya su yi gaskiya su yi adalci su tsaya su duduwa ne ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci sai su dau mataki akan irin haka wanda yake da gaskiya su bashi gaskiyarsa su yantar da shi kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake kazo da gaskiyarka a mai da kai kai ne mara gaskiya to ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashi-tashi a hankulan wani zai ka in yazo ba za a yi masa adalci a hukuma ba to zare shi ya dau hukunci da hannunsa to shi da ya dau dokar da hannunsa yayi laifi hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah to bari mu yi balance ku da kuke hukuma wato ita kanta hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita idan mun yi haka za mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya fata na da addu'a ta ga kasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaran shugabanci ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban kasar mu mu sani Allah ne ya bashi ba karfin kansa ba ba ikon kansa ba aiwa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan sai mutum na so nawa ne ma kuma Allah da ya ga ba lokacin bane bai bashi ba kun yi da fata cewa za a zubar da jini a zabe za a yi menene sai gashi Allah cikin ikonsa an gama zabe lafiya an yi rantsuwa lafiya da yake lokacin na Allah ne to bari mu taimaki shugabannin mu na kasar mu Najeriya da addu'a yadda za mu samu zaman lafiya musulmi kirista da ma wanda ba shi da wani addini sai na gargajiya a kowanne yanayi mu roki Allah da zuciya daya ya ba shugabannin mu hikima ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashin su. Ina fata Ubangiji Allah ya dauki shugabanci. Ni mai magana saboda dan Juma'a da mu Ekwa Bishara wasan Lambuwan Kano. Nagode.
Ita kuwa Hajjia Rabu Atu Sufyan Ahmad ta ce ya kamata duk wani musulmi ya ci gaba da amfani da darussan watan Ramadan masu jaddada zaman lafiya tsakanin al'umma.
Abin da ya shafi zaman lafiya musamman a arewacin Najeriya kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu kabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Allah tabaraka wa ta'ala ya tilal umumun halittu maza da mata da kabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ke san mu san junan mu san fayar rabe ya san inyamuri ya san Bahaushe da sauransu. Kuma muna kira ga ƴan uwa musulmi watan Ramadan yana ƙara takawa da tsoron Allah yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya. Don haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu miƙe mu ƙara ƙoƙari mu ga yanda mu ma za mu kwaikwayi irin abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aikatawa. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa man yu'min billahi yahd qalba, duk wanda ya yi imani da Allah to Allah sai ya kiriyar da shi, ma'ana Allah sai ya kiriyar da zuciyarsa. Ya zo a cikin wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan cewa zuciya tana azumi. Kuma ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam, shine halakar aikin ɗan adam. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yake inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid. Lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi, kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din. Kuma kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu, zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta. Ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa a zauna da ita lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halitta ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunani shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sukura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yanda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al-khair. Lalle imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake so ma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya, ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Sannan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya, shine wanda yake kokarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshenmu kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lallai ɗan adam ba zai buɗe baki ya yi wata magana ba face a gaske wannan magana akwai raqib da atidu a tare da ita da kunnensa. Kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wata'ala ya aka. Allah nake roƙo ya ƙara maimaita mana Ramadana shekaru da shekaru a cikin rayuwarmu. The Voice of America.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To da wannan muka zo ga ƙarshen shirin namu, sai kuma gobe da safe da Allah ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.